أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الله ina gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, yana ce masa cewa al'amarin mutane baya hannunka ya rasulullahi, al'amarin halitta duka yana hannun Allah ne, yanda yake so haka zai yi da su. In ya ga dama sai ubangiji ta'ala ya yafe wa mutane kurakuran su, sannan kuma ya saka musu da kyakkyawan sakamako. In ya ga dama kuma ya bar su ba za su nemi yafiya su tuba ba, su mutu suna kafirai, sai Allah ya musu azaba. Allah shi ya san menene makoman jama'a. Idan ka ga mutane suna barna ko suna kafirci, to kada ka yanke musu hukunci. Allah shi ya san ƙarshen al'amarinsu. Sanin ƙarshen yana wajen Allah. Za ka iya ganin mutum yana aikata saƙo daga baya kuma sai zama mutumin kirki, ya daina, ya tuba. Kamar yadda akan samu mutumin kirki idan ya samu su'ul aqibati, ƙarshe kuma sai ya zama kuma mutumin banza. Ba mamaki kaga mutum ya shekara 30, 40, 50 kafiri, amma sai da ya tsufa sai ya canza kuma sai ya zama musulmi, kuma sai kaga da ya musulunta ba zai daɗe ba, sai Allah ya karɓi ransa, shikenan ya zama mutumin kirki mumini. Kuma za ka iya ganin mutumin kirki ƙarshe in Allah ya riga ya hukunta masa ƙarshen ba kyau, sai kuma ya samu zaniya. A zamanin annabi an je yaƙi, wani sahabi jarumi yana ta ƙoƙari yana kashe kafirai, yana ta karkashe kafirai, to ƙarshe kafirai sai suka yi zuga suka je suka kewaye shi, suka ɗan far masa, suka ji masa ciwo, da suka ga bai mutu ba suna so su ƙarasa shi, maimakon ya bari su ƙarasa shi, shi sai ya ɗauki mashi sai ya danna kansa, ya fasa cikinsa, ya kashe kansa. Aka gaya wa manzon Allah, annabi ya ce to ai wuta zai shiga, shi ɗin ɗan wuta ne. Sadaka ƙarshen lamarin mutane na wajen Allah ne, a nemi Allah ya kyautata ƙarshe. Wannan aya an ce sanadiyar saukanta. Wani lokaci ne a garin Madina waɗansu mutane na wani gari suka aiko wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. An ce abin da ya faru, akwai waɗansu jama'a waɗanda suka aiko wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, suna so annabi ya aika musu malamai su koya musu addini, su koyar da su alƙur'ani. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya aiki hafizan ƙur'ani 70, wato waɗannan mutane an ce mutanen bi'iru ma'una ne. Suka zama manzon Allah wani lardi ne a can wajen Usfan, tsakanin Makka da Usfan, ana kiran ƙabilun Banu Huzail. A cikin watan Safar bayan an yi yaƙin Uhudu da wata 14, shekara ta 4 da hijiran annabi zuwa Madina, suka aiko wajen annabi ya koya musu, masu koya musu Qur'ani, su sanar da su ilimin addini. Annabi ya ce babu damuwa, manzon Allah ya naɗa wanda zai jagoranci mutanen, sunansa Munziru, Al-Munzir Ibnu Amru. Sannan annabi ya shirya mutane 70, kuma dukansu an ce hafizan Qur'ani ne. Yace ku tafi can kasar Usfan, ku je ku kuyi musu wa'azi, akwai Banu Huzail suna neman malamai hafizan Qur'ani. To akwai wani mutum mara kirki a wajen, wani mujrimi ana kiransa Amir Ibn Tufail, ba shi ke ne musu kwantan auna waɗannan hafizan Al-Qur'ani mutum 70. Amiru Ibn Tufail ya shirya ƴan ta'adda suka far musu, nan da nan sai da suka kashe mutum 69 a ciki. A cikin wato mutum 70 hafizan nan, mutum ɗaya ne kawai ba kashe shi ba, shi ma da kyar ya tsira. To shi ne abin ya damu manzon Allah, an kashe masa sahabbai, malamai waɗanda suke alarammomi, hafizai, har wajen kwatankwacin mutane 69 kusan 70 to da abin ya damu annabi to shine annabi sallallahu alaihi kamar yanda ibnu abbas ya faɗa yace da haka ya faru fa wajada zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wajidan shadidan haka sai ya zamana ya dagawa annabi hankali kwarai da gaske to shikenan kuma wa qannata shahran fi salati kulliha yad'u ala jama'ati hadhihi alqarya annabi ya dauki wata guda yana addu'a wa waɗannan mutanen alƙarya sai da ya samu kwana 30 yana yi musu addu'a mugunyar addu'a yake musu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a a cikin sallah yakan yi addu'a ne a sallar asubahi idan ya dago daga raka'a na biyu in yi ruku'u ya dago raka'a na biyun nan to sai ya karanta alqunut idan ya dago daga ruku'i an ce ga abin da annabi yake cewa yana cewa Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan annabi yana cewa Allah ka tsine wani da wani da wani annabi yakan faɗi haka bayan ya dago ya ce sami Allahu liman hamidahu to sai aka saukar da wannan aya Allah yake cewa al'amarin waɗannan mutane da suka yi ɓarnan nan yana wajen Allah ne in Allah ya ga dama ya bar su a haka ka su tuba su mutu suna kafirai ya yi musu azaba in kuma ya ga dama ya ƙaddara dama za su tuba sai su tuban su zama mutanen kirki to shi ne sanadiyar saukar aya an ce cewa kamar hadisin Abu Huraira riwaya na daban ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ba waɗancan mutane ya yi wa alƙunusu kaɗai ba a'a lokacin da mutanen makka suka tsare wasu daga cikin raunanan musulmai a makka suka hana su yin hijira su je su tarar da manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama an ji yana kiran wasu daga cikin sunayen sahabbansa mutanen kirki raunanan nan da kafiran makka suka tirsasa musu suka tsare su suka hana su yin hijira annabi yana kiran sunansu bayan daya akan Allah ya ba su mafita Abu Huraira ya ce an ji annabi yana addu'a yana Allahumma anjil walid ibn al-walid wa salma ibn hisham wa ayyash ibn abi rabi'ah wal mustad'afin bi makkah Abu Huraira ya ce an ji annabi yana cewa Allah ka tsirat ka kubutar da walid dan walid da salma dan hisham da ayyash dan abi rabi'ah ka ba su mafita ya Allah su samu yanda za su samu su gudu su taho wurin mu Madina ba su kaɗai ba da duk raunana waɗanda suka kasa yin hijira suna makka ana ta gallaza musu har aka ji annabi addu'a yana cewa Allahumma shuddud wada'ataka ala mudari Allah in ka tashi kama waɗannan kabila na mudaru waɗanda suke takura wa mutane na Allah ka tsananta musu kamu Allahumma ij'alha alaihim sinin ka sinin yusufa Allah mutanen makka da suka matsawa mutane na ka hada su da yunwa su shekara 7 ba abinci kuma an ce Allah ya amsa addu'ar manzon Allah domin an ce a makka an yi wani irin mugun yunwa bayan annabi ya yi wannan addu'o'i a cikin sallar asuba ya musu wannan alqunut din an ce mutanen makka fari yunwa ya shige su tattalin arzikinsu ya kare suka rasa abin da za su ci an ce suka cinye dabbobinsu an ce har jakuna sai da ƙuraisha suka ci naman jaki an ce har ƙashi suke daddatsawa su farfasa su sa a soya su dinga cin ƙashi an ce har ma abinda aka tona aka binne sukan je su fafa su fati su ɗauko su ci saboda yunwa to sai suka naɗa tawagan mutane a jojin annabi suka aika suka ce tawagan da suka je suka samu manzo Allah a Madina suka ce ya Muhammadu a Badar ka kashe manyan gari yanzu kuma ƙananan mutanen gari ƴaƴan waɗanda ka kashe kana so ne ka kashe su da yunwa to shikenan annabi sai daina addu'a to da ya daina sai kuma Allah ya ɗauke musu aka ɗan samu yalwa suka dan samu wadata abinci aka dan samu abin da za a ci to an ce ayar ta sauka ne a lokacin da kamar hadisin Abu Huraira kenan da waɗannan mushrikai suka matsawa Qurayshawa musulmai waɗanda suke banu Quraysh ne mazauna Makka wannan mushrikai suka hana su yin hijira to shine da annabi yake addu'a Allah ka kubutar da Walid dan Walid da Salma dan Hisham da Ayyash dan Abi Rabi'ah ta kai Allah ina roƙonka har da duk wani mai rauni da ya kasa hijira a Makka Allah ka bashi mafita Allah ka tsananta kamu wa kabilar Mudar Allah ka hada su da yunwa to sai Allah ya ce a'a ya Rasulullahi addu'an a daina hikimar Allah shi Allah ta'ala yana son manzon Allah shi kuma sayyidina rasulullahi yana da matsayi a wajen Allah wato annabi bai mai addu'a ba in dai ba a masa abin da yake daidai ba Allah bai kyale ba balle yayi addu'a annabi zai ce komai ba ma Allah yana kishin masoyinsa annabin su sayyidina rasulullah balle a taba annabin har annabin ya daga hannu yayi addu'a in ba kuma ta wani taba karanta muku wani hadisi yanda annabi yake a wajen Allah da yanda Allah yake kishin manzon Allah wato da Madina an rasa ruwa annabi ya hawo minbari wani mutumin kauye yace ya rasulullah ni daga kauye nake dabbobi a daji suna ta mutuwa saboda babu ruwan sha ba ci yayi sannan ga zafi yayi yawa ka roka mana Allah ya kawo ruwa annabi yana kan minbarin ya roki ruwan kafin ya sauka har ga hadiri har ga ruwa ya fara zuwa sai da aka yi kwana bakwai ana ruwa saboda isar annabi a wajen Allah sannan da sati ya sake zagayewa don ruwan yayi yawa kwana bakwai ana ruwa ba kakkautawa ai ka san zai dan yi barna wani mutumin kauye an ce shi ne dai ya sake tashi da juma'a ta sake dawowa yace ya rasulullahi kai addu'a ruwan nan Allah ya kai shi ta wani waje kuma ba nan kan ya ishe mu saboda yanzu ruwan ya fara barna nan da nan annabi ya roki Allah yace Allah Allahumma hawala ilaina wala alaina Allah ruwa ya ishe mu na rahamar da ka ba mu mun gode ya Allah yanzu kuma ilaina wala alaina Allah akai ta wani waje to kuma nan da nan sai ruwa ya kani shine ai shehu radiyallahu anhu yake cewa ashara ila muslim fasara musar madan wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah wanda shi ke zubar da ruwa daga gizagizai nan da nan ko ruwa ya ta zuba sannan da aka so ruwa ya tsaya aka roki annabi da ya roki Allah shikenan kuwa amsaka sai ruwan ya kame daina zuba to shi sai Allah ya ce annabi laysa laka min al'amri shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun hadithin Anas idan Allah ta tabbata gare shi Anas ya ce ranar da aka yi yakin Uhud mutanen Makka sun ji wa annabi ciwo sun karya masa ruba'iyarsa sun fasa masa goshinsa jini yana zuba to shikenan sai aka ji annabi yana cewa kaifa yuflihu qauman shajju wajha nabihim wa huwa yad'uhum ila rabbihim ya mutanen da suka yi wa annabin su roki suka fasa masa goshi za su rabauta suka karya masa ruba'iyarsa yana kiransu zuwa ga Allah to shine aka ce annabi da ya faɗi haka to sai aka saukar da wannan aya wallahu alam alayhi hali Allah dai yana nuna mana cewa al'amarin mutane yana wajen Allah ne shi Allah shi yake ga daman yanda zai yi da bayinsa laysa laka min al'amri shay'un aw yatubu alayhim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun Allah madaukakin sarki yake cewa wallahi ma fi samawati wa fi al-ardi halittun da suke cikin sammai mallakan Allah ne halittun sa ne bayin sa ne yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u in ya ga dama ya gafarta wanda ya ga dama ko ya azaba wanda ya ga dama kamar ayan nan kenan an fassara ta wannan aya da take biye da laysa laka min al-amri shay'un aw yatubu alayhim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun kamar Allah da kansa sai fassara mana ayan sai shi saboda shi Allah du halittun da suke sama aina sa ne shi ya halice su sannan kuma shi yake mallake da su kuma bayin sa ne to dan haka in ya ga dama sai ya gafara wa wanda ya ga dama sannan ko kuma ya yi azaba wanda ya ga dama domin shi Allah madaukakin sarki ghafurun Allah mai gafara ne rahimun sannan Allah mai jin kai ne
ya ayyuhal ladina amanu la takulu riba dafan mudafa wattaqu allaha la'allakum tuflihun واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة الله ينشيوا يا قوان دهوك إيمان مؤمني هذا كشدوك الربا أضعافا مضاعفة إذا من ننكي أبن ننكاوا abin da ake nufi wani abu ne ke faruwa a zamanin jahiliya mutanen jahiliya suna da wata ɗabi'a akwai mu'amala da suke yi na riba a tsakanin su idan mutum ya baka bashi kuka yi lokaci da zaka biya shi idan lokacin yayi baka samu abin da zaka biya ba baka da kuɗin da zaka biya wannan bashi to idan ya zo ko ka zo kuka haɗu dai a takaice to shikenan sai ya ce to wane bashin da na baka lokacin biya yayi sannan gashi baka biya ba dama kuma bashin da zai baka fa ya dora maka ruwa akwai riba dama ba sa ba da bashi dama su kan zamanin jahiliya sai da kali sai da riba abin da ake nufi riba bashi ya jawo riba shari'a musulunci ba ta yadda in baka bashin naira 10 in ce in zaka biya ni sai dai ka biya ni naira 11 ba wannan haramun ne shine riba to su laraba zamanin jahiliya duk wanda zai baka bashi to in zaka biya to sai ka kara masa wani abu to farkon musulunci wannan aya tana nuna cewa abinda aka hana in dai ka ba wa mutum bashi sannan ka kara masa kudin ruwa riba to idan lokacin biyan yayi bayi da shi to shikenan sai dai a sa lokaci na daban da zai biya amma ba za a sake kara wani kudin ba amma kuma riban da ka kara masa zaka iya ci to larabawan suna da wata dabi'a idan lokacin biyan bashin nan da ake bin kai yayi dama an kara maka ruwa akai to ka zo baka da kudin da zaka biya to sai in ce maka cewa to ai yanzu sai mu sake wani wa'adi yanzu na kara maka lokaci kaza yanzu maimakon da na baka naira 10 na ce ka biya ni naira 12 zuwa lokaci kaza to lokacin yayi kuma baka biya ni naira 12 nan ba to yanzu dai in sake kara ma lokaci amma fa lokacin da zan kara maka wannan wa'adi idan ya sake zuwa za a kara kudin zai sake tashi maimakon ka biya naira 12 to yanzu naira 14 zaka biya saboda haka dama akwai riba dan baka samu ba sai a ce to an sake daga maka kafa an tura zuwa wani lokaci kudin ya sake hawa kudin ruwan ya sake karuwa saboda haka ya zama na riba ninki an sake ninkawa to shikenan sai Allah ya saukar da wannan aya yace mu'minai kada ku ci wannan dukiya na riba wanda kuke ninkawa ku sake kuma ninkawa abun ninkawa riba abinda ake nufi da riba shine kamar yadda na faɗa kar ku ba da bashi sannan ku ce in za a biya ku sai an kara muku wani abu akan bashi ba kuma kuɗi kawai ba yanzu idan na baka bashin shinkafa mudu 10 lokacin rani to in muka yi wa'adi bayan damina kayi noma ka samu amfanin gona zaka biya ni ba zan ce zaka bani mudu 10 da rabi ko ma mudu 11 ba haramun ne sai da ka biya ni mudu na guda 10 ƙarin ne ba a so kuma ba wannan kawai ba ma a abinci ba addini bai yadda idan muna sana'a misali muna haƙan gol shikenan sai in ce cewa kai ka kawo mini gol ko kuma in ari gol da ka haƙa a wajenka da na haƙa da lokacin biya yayi sai na ce to aini abinda na ara din nan lokacin biya gashi yayi abinda ake cewa wato idan ana mu'amala na kasuwanci ko da na gol ne mutum ya zo da gol ɗinsa wanda yake ba a gyara ba kai sai ka ce cewa ya baka wannan gol ɗin a matsayin bashi sai ka ce to a tunda zaka karɓi gashin wannan gol da ba a gyara ba a matsayin bashi idan ka tashi biya na to zaka bani gyararre fiye da wanda na baka wanda ban gyara ba wannan ma haramun ne wato dole ya zama abinda malaman fiqh suke cewa misali da misali abinda na baka shi zaka bani na baka gol kaza to gol kaza zaka mayar mun na baka azurfa kaza kaza zaka mayar mun kamar yadda addini bai yadda idan kana da tsohon kuɗi ina da sabon kuɗi kamar yadda kwanaki akwai irin wanda waɗanda suke irin wannan sana'a sai in ce cewa ina son canji ga kuɗi na naira 5000 ina son sabon kuɗi amma na tsofaffi ne kai kuma sai ka ce tunda naka tsofaffi ne to sai dai ka biya naira 5200 ko 5300 wannan haramun ne a'a dole zai zama 5000 na baka 5000 zaka bani ba ƙari haka shari'a ya ajje to wannan shine riba to farko mu ci riba abin da aka saukara kansa ya kai sau uku daban-daban na farko wa ma ataytum min riban liyurbu fi amwalin nas fala yarbu inda Allah abinda Allah ya fara saukarwa game da hukuncin riba shine in ka ci riba to oho kai ka sani amma kar ka dauki wannan dukiya na riba ka ciyar ka ce dan Allah kai Allah baya son a ciyar da wani abu a nemi sakamako da wani abu na riba amma in kai ka ci wa cikin ka baka yi laifi ba amma ba za ka ciyar dan Allah ba to daga baya sai aka saukar da wannan aya wacce ta kawo hukunci na biyu wanda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu riba adafa mudafa an hana in baka bashi lokacin biya yayi
baka da shi mu sake wa'adi sai in sake kuma hauhawar da abin da zaka biya alhali da ma abin da zaka biyan fa akwai ƙari akwai riban kuma in sake ƙara ma wani riban Allah ya ce to wannan haramun ne a bar shi dai a yanda yake da a sake wani wa'adin to daga baya ma sai Allah ya haramta riba kwata kwata ya ayyuhallazina amanu taqullaha wadru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin Allah ya ce duk wani abin da ya saura na riba a bar shi indai akwai imani ya ayyuhallazina amanu taqullaha riba adafan mudafa wattaqullaha la'allakum tuflihun Allah madaukakin sarki yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah a cikin mu'amala da riba tsoron Allah wajibi ne ainihin riba kowane irin mu'amala na riba haramun ne mutane su ji tsoron Allah wajen mu'amala da riba wajen shin riba ko neman dukiyar riba ko karba ko bayarwa haramun ne kai karka bayar duk abin da aka ce mutum ya ce zai baka naira 100 sannan kuma zaka biya shi naira 200 ka ce ni ba na bukata domin an saka abin da ya zama akwai haramci a ciki kai karka yi kai ma mai neman ka daure karka karba wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah a cikin cin dukiyar riba kar ku ci dukiyar riba in kun ji tsoron Allah ba ku ci dukiyar riba ba za ku rabauta za ku samu babban rabo a wajen Allah wattaqun narar lati uiddat lil kafirin Allah yake cewa ku ji tsoron wuta ya ku mu'minai ku nisanci abubuwan da Allah ya haramta muku ku aikata abin da ya halatta tunda yake cewa kada ku ci dukiyar riba ku nisanci cin dukiyar riba domin cin dukiyar riba yakan sa ne ci din Allah ya masa azaba da wuta to ku nisanci kuwa wuta inda Allah ya ku mu'minai idan kun nisanci wuta wattaqunnar allati uiddat lil kafirin domin ita wutan Allah ya ce ba mu tana da wuta domin mu'minai ba mun tana da ita ne wa kafirai shine ai Abdullahi dan Abbas dan Allah ta tabbata gare shi yace hadha tahdidul lil mu'minina an yastahillu ma harrama Allah alaihim min ar-riba wa ghayrihi Ibn Abbas yace kai wannan aya akwai tsoratarwa ga mu'minai da Allah yake ce musu kada su kuskura su halatta abinda Allah ya haramta musu na riba da wani riba wasu daga cikin malamai suka ce cewa inna hadhihi al-ayata akhwafu ayatin fil qur'ani haythu aw adallahu al-mu'minina bin-nari al-mu'addadati lil-kafirina in lam yattaquhu wa yatajannabu maharimahu wasu sashin malamai suke cewa duk al-qur'ani babu aya wanda Allah ya tsoratar kuma aya mafi tsoratar da mu'minai kaman wannan aya domin wuta Allah ya tanada ta dan kafirai amma nan sai ubangiji ya ce wa mu'minai wattaqullaha la'allakum tuflihun mu'minai ku ji tsoron Allah farkon ayan ma da ya ayyuhallazina amanu aka fara sannan aka ce a ji tsoron Allah kuma sai aka kawo maganar wuta saboda haka tunda ko Allah ta'ala ya tanaji wuta ne ba dan mu'minai ba kuma su ya ambata a nan wajen to babu aya mafi tsoratarwa ga duk wani mu'mini kaman wannan aya tunda har gashi a ayan Allah yana tsoratar da mu'minai yana razana su su nisanci wani abu da ya haramta musu domin idan ba su nisanci abun ba sakamakon mu'amala da abun shiga wuta ne wuta kuwa bai tanade ta dan mu'minai ba to wannan aya tana tsoratar da duk wani mu'mini haka malamai suke faɗa wattaqun narar lati uiddat lil kafirin ku ji tsoron wuta mun tanade ta ne ba dan ku ba wa mu'minai Allah ya tanada wuta ne ga waɗanda suka zama kafirai suka kafirce masa wa ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun ku yi da'a wa Allah sannan ku yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk abin da Allah ya umurce ku ku bi abin da Allah ya gaya muku ya haramta muku riba ku nisanci riba sannan abin da annabi ya faɗa to dole ku yi da'a wa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa muku abin duk da Allah ya hana annabi ya hana abin da annabi ya hana Allah ne ya hana shi sha'ani na manzon Allah duk abin da yake faɗa Allah ne ya faɗa Allah ne yake faɗa annabi bai da wani abu nasa na daban a bai da shi wa ma yanda ga wani hawa bai taɓa faɗan wani abu na son zuciyarsa ba in huwa illa wahyun yuha duk abin da aka ji ya ce abu kaza haramun ne to Allah ne yake haramun ne idan an ji annabi ya ce abu kaza halal ne to Allah ne yake abu kaza halal ne shi personally bai da wani personal abu nasa sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah yake ka ga mutanen duniya gargadi da kake musu fa wahayi ne qul inna ma unzirukum bil wahyi Allah yake cewa ya rasulullahi ka ga dukkan mutanen duniya duk gargadin da nake muku wahayi ne aka yi mini aka ce in gaya muku dan haka da'a wa manzon Allah da'a wa Allah ne kamar yanda in ka so annabi ka so Allah Allah zai so ka amma muddin kace kana son Allah baka son annabi wai ka kade shi fa Allah idan kace cewa ba za ka go wajen manzon Allah ba za ka je wajen sa Allah zai sito maraba da zuwa bari ga maka abin da yake waje na inna ladaina ankalan wajhi man wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima Allah yace ni duk wanda yake mini bawa na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace a ba ruwan su da Muhammadu bai san abun hannun Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace a ni ne yake san abun hannun na yazo ga abun da yake waje na ina da ankalan wajhi man wa ta'aman za ghussatin saboda ka in kana neman rahmar Allah to akwai ainul rahmatir rabbaniyati shine wa Muhammadur Rasulullah fa anta babullah fa ayyum ri'in atahu min ghayrika la yadkhulu duwani rahman Allah dufalala na Allah to annabi shine kofa sai ka bi ta wajen sa ka samu saboda haka ai da'a wa Allah ai da'a wa manzon Allah kai da'a wa manzon Allah in an yi da'a wa Allah da annabi za a samu babbar rabo
sari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
صارئوا ونزي زماء رواية ورش حفصنا لا سفارة لو وتحفصن شي كمان صارئوا إنن وصارئوا زي زماء كمان الإضافة أن حتى دا لك شي أيطاء والله أيطاء والنبي زأس أمضى بربه كما دقي أكارا أي جوغاوة zuwa ga neman gafara na Allah Ubangiji wannan gafara da Allah yace ayi gaugawa zuwa neman su Abdullahi dan Abbas yace ku yi gaugawa zuwa shiga addinin musulunci Aliyu dan Abi Talib Allah yadda da shi yace ayi gaugawa zuwa ga aikata ayyuka na farillai inji Aliyu dan Abi Talib an rawaita daga Anas dan Malik daga Sa'id dan Jubair yace abinda yake nufi ku yi gaugawa lokacin da za a yi sallah an kira sallah ku yi gaugawan zuwa masallaci ku samu kabbaran nan na farko kabbaran harama abinda ake nufi kenan wasu malamai suke so abinda ake nufi sarewa ila makfiratin ku yi gaugawa ku yi ta neman gafara wajen Allah sannan abinda ake nufi bayan kun nemi gafaran Allah ku yi gaggawan aikata ayyuka da ikhlasi duk abinda za ku yi ku yi abun da ikhlasi abinda ake nufi da ikhlasi a tsantsanta abu ayi shi dan Allah Allah ya ce wa ma'amiru illa li ya'budu la mukhlisina lahu ad-din umurni da Allah ya bamu bautan da zamu yi wa Allah kada mu yi bauta musariya a cikin bautan mu abin duk da zamu yi to mu yi da ikhlasi abinda ake nufi ikhlasi shine mu yi shi tsakanin mu da Allah dan Allah ba dan mu burge wani ba ba dan mu wani ya gani ya faɗa ya ce muna yi ba ba dan ayi ta faɗa ba a'a mu yi dan wanda yake ba da sakamakon aiki shine Allah madaukakin sarki asari ila maghfiratin min rabbikum wasu ma daga cikin malamai suke cewa da aka kawo sari'u ko wasari'u ila maghfiratin din nan wannan ana zance ne wannan tun malaman su habbai fa akwai kamar Imam Qatada yace abinda ake nufi Allah yana zance ne da waɗanda annabi ya yi hijira amma su kuma ba su riga suka yi hijira ba suna zaune a makka Allah ya kisa ku yi gaugawa ku bar makka ku yi hijira ku je wajen manzon Allah lokacin da Allah ya aiki annabi a makka ya shekara 13 da ya yi hijira din nan to hijira fa tana da hukunci mai tsauri a lokacin idan mutum bai yi hijira ba to ya aikata babban kaba'ira a lokacin babban laifi babban zunubi ne hasali in ma mutum ya mutu a makka to ana tuhuman ya mutu kafiri cikin kafirai ya mutu annabi yana madina ka zauna makka to baka da uzuri saboda haka shine sai Allah yake to ai gaugawa ai hijiran amma daga baya wannan hukunci an shafe shi bayan annabi ya ci garin makka da yaki da yake cewa la hijrata ba'da al-fathi tunda aka yi fatu makka ta annabi sai ba wani maganar hijira kuma hijiran da ya rage ɗaya ne shine mutum yayi hijira daga sako zuwa biyayya wa Allah shine kawai hijiran da za a yi to wasu malamai kamar Imam Qatada yace ana da aka ce sari'u ila maghfiratin ana nufi ayi gaugawa zuwa ga yin hijira waɗanda ba su yi ba suke zaune a makka su yi gaugawan yin hijiran su je su koma wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam abawu yake cewa ana nufin sari'u wa sari'u ila al-jihadi ne idan annabi zai fita jihadi bayan kun yi hijira to kada ka kuskura za a je jihadi dan daukaka addinin Allah sannan a tarar da kai kuma wato baka gaba gaba a cikin waɗanda za su je wajen jihadin nan shi yasa Allah ya saukar da aya yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi ithaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirati fama mata'u al-hayati ad-dunya fi al-akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum adhaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana ga ya mu'minai yace mu'minai me yake damun ku ne idan aka kada ganga za a fita jihadi za a je yaki ga annabi Muhammad ya shirya a samu wasunku suna nawa suna sanyin jiki me suke nema me yasa baka shirya ba tuntuntuni bayan ka san za a fita jihadi gashi ma har an kada ganga an buga tambari na fita jihadi ga manzon Allah ya shirya wani abun duniya ya tsaye da kai ya hana ka shiryawa yanzu ka yadda kenan da wani abu na jin dadin duniya maimakon lahira Allah yake ka to ajin dadin duniya kadan ne in ba kwa tafiya ma'ana ba kwa gaugawan shirin tafiya jihadi to Allah zai buku azaba ko ya musanya waɗansu mutane wa manzon Allah masoya mabiya sabban baku ba ya kawo masa wasu baku ba dan haka sai wasu daga cikin malaman suke cewa ana nufin ayi gaugawa zuwa fita jihadi wallahi alamu annan dai ayar abinda take cewa ayi gaugawan neman gafara sari'u wa sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaugawan neman gafara zuwa ga Allah ubangijinku kuma jama'a ai ayar kararama koda bamu shiga da yawa wajen sharhi na malamai dinnan ba da sahabbai da kuma tabi'ai idan ka dubi gundarin ayan Allah yana nuna mana ne tunda mu masu zunubai ne masu kuma yawaita aikata zunuban nan da gaugawa ne to abin da ya kamace mu tunda muna yawan aikata zunubai da gaugawa to kuwa mu zama masu yawan aikata istighfari da gaggawa tunda muna yawan zunubi kuma da gaggawa muke zunubin nan to istighfari ma kada mu zauna ya zama na ba ma yin sa ko mu dinga jinkiri wajen yin istighfari mu dinga gaggawa wajen neman gafaran zunuban mu wajen Allah wa jannatin ardu has samawati wal ard Allah yake cewa mu'minai ku yi gaugawan aiki domin Allah ya saka muku da aljanna aljannat da arduha samawati wal ard ita wannan aljanna arduha tsawanta as samawati wal ard ko as samawati wal ard wato Allah yana cewa mu yi gaugawan aikata ayyukan da yake mu yi mu nisanci abin da ya hana mu domin mu samu kyakkyawan sakamako na aljanna aljannan nan ko da zai saka mana in mun yi aiki mai kyau kamar Allah sai ya ga mana misali fatanta mana yayi yace arduha tsawanta ka ardu samai wal ard kaman ka ce tsawon sama da ƙasa ne wanda suke cewa arduha fadinta ake nufi amma dai malamai da yawa sun fassara ardu anan da tsawo domin idan ka dauki abu kowane abu sai ka tarar da tsawon sa mafiya yawa ya ci fadin sa yanzu in ka samu kowane mutum in kwatance zakai yanzu duk wani mutum in ka dube shi a tsaye to babu shakka tsawon mutumin ya fi fadin sa yawa ban sani ba da sai ko akwai mutumin da za a ce fadin sa ya fi tsawon sa yawa to saboda haka ita kanta aljanna tsawon ta ake nufi ba ma fadin ta ba wa jannatin ardu has samawati wal ard tsawon aljanna ko ka fassara da yanda malamai da suka fassara fadin ta kaman sama ne da ƙasa mu nemi wannan aljanna wanda tsawanta ko fadinta ko kace tsawon da fadin kaman sama da ƙasa ne wannan aljanna uiddat lil muttaqin shine ai wani mai tafsir yake cewa inna ma khussal ardu lil mubalaghati abin da yasa aka kawo fadi anan ko tsawo anan saboda kaiwa mutuka ne lianna at-tul fil adati yakunu akthara min al ard saboda sau dewa ai tsawo yakan fi fadi kamar maganar da muka yi arduha samawati wal ard uiddan lil muttaqin Allah ya tanade ta ne wal muttaqina wadanda suka zamo masu tsoron Allah har rawaici wani zance an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya aikawa sarkin Romawa ana kiransa Hirakulu manzon Allah ya rubuta masa wasiƙa wasiƙar da ma'aiki ya rubuta zuwa wajen Hirakala to da Hirakalu ya karanta wasiƙan a cikin annabi yana cewa ina kiranka kai sarkin Romawa kamusulunta ka shiga addinin nan da Allah ya koni da shi tunda kana da awon kana bin addinin Annabi Isa to in addinin Annabi Isa na gaskiya kake bi to yi maza maza ka shiga cikin wannan addini nawa idan ka shiga sakamako Allah zai sakanta maka ya saka maka ya baka gidan aljanna fadi ko tsawon aljannan kaman sama da ƙasa kai Allah ka ba mu aljanna fadi ko kace tsawon gidan aljanna kaman sama da ƙasa yanzu ko da garin nan na Bauchi aka ce shi ka dai aka baka duk fadin garin da tsawon garin aka ce naka ne ai zaka dade baka gama nishadantuwa da duk garin ba to aljanna fa girman ta kana kwatance Allah yayi kaman sama da ƙasa fadi ne kaman fadi ko tsawon sama da ƙasa haka girman aljanna yake ga wanda yasa Allah ya bashi aljanna manzo Allah da ya rubuta wa hirakul wasiqa a cike yake ambata masa cewa idan ya shiga musulunci Allah zai sa shi a aljanna kuma girman aljannan nan fadin gidan aljanna da tsawon kaman sama da ƙasa an ce sai hirakul a wato reply amsa da wato da ya tashi rubuta shi ma zai rubuta wasiqa na amsar wasiqan da Annabi ya rubuta masa sai yake cewa to ni na fahimci wasiqar da ka rubuta mini kuma ka kira ni zuwa ga wanda duk ya kira ka yace ka zo kai wani abu domin ka samu sakamakon shiga aljanna to masoyinka ne yace to nagode haka irasul ya gaya manzon Allah yace abu eh ne kawai ban fahimta ba yace ka ce aljannan nan girman ya kai kaman sama da ƙasa to idan girman aljanna ya kai kaman sama da ƙasa sai hirakul yace fa ainan nara to dama aljanna ita kadai Allah yayi ko ku da yayi aljanna akwai wuta to tunda ku da yayi aljanna akwai wuta to ita wuta ina ka ajiye ta tunda Annabi ya ce masa girman aljanna in hirakul ya shiga musulunci ya kai kaman sama ne da ƙasa gaba daya sai hirakul yace to kuma aljanna girman ta gaba daya ya kai sama da ƙasa to ina wuta sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsa ka san ba a taba samun afsahu man naqqa bizzadi ba ba a taba samun mai fasaha irin Annabi Muhammadu ba Annabi ya ce duk wanda zai ce da na fi shi iya fasaha inji Annabi Annabi ya ce subhanallahi ai hirqulu ni na dauka mai basira ne ashe ma basirar ta sa kadan ce Annabi ya ce ya zai fadi haka yace in ya tambaye ni wai ina wuta da nace masa fadin aljanna da Allah zai bashi in ya musulunta fadinta ya kai kaman girman ya kai kaman sama da ƙasa yake tambaya to wai ina wuta in haka ne Annabi ya subhanallahi ya zai tambaye haka yanzu a tambayi hirqul mana a ce fa ainal layla idza jaa an-nahara yanzu idan rana ta fito to kafin ta fito da me yake ciki ba dare bane to ina dare yake yanzu a tambayi hirqul idan rana ta fito ba ana cikin haske ba to kafin ta fito da ba a duhu wake ba to duhun nan wanda da shi ne ya kasance kafin fitowar rana to da rana ta fito ta share duhun nan to ina duhun ya koma haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi ya mata an ce cewa tariqu dan shahadin yace wata rana zamanin Umar dan Kaddabu wasu jama'an Yahudawa sun zo wajen Umar dan Kaddabu suka tambaye shi Allah ya yarda da sayyidina Umar sayyidina Umar yana zaune da shi da jama'ar sa da sahabbansa sai suka ce wa Umar dan Kaddabu Umar koyarwan alqur'anin ku ya ce girman aljanna fadin aljanna ya kai kaman sama da ƙasa to Umar idan girman aljanna fadin aljanna ya kai kaman sama da ƙasa to ina Allah ya ajiye wuta domin dole a samu inda za a ci to wuta kuma tana waje kaza sai Umar dan Kaddabu ga amsar da ya bazu sai yake cewa to idan rana ta taho to ina dare yake tafiya koko idan dare aka shiga cikin duhun dare to rana kuma ina ya tafi sai Yahudawan suka ce idan rana ta taho dare ya tafi inda Allah ya ga dama mana sai Umar dan Kaddabi ce to ita ma wutar tana inda Allah ya ga dama wa sari ila makfirati min rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ardu uiddan lil muttaqin Allah ya tanadi gidan aljanna ga masu takawa
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
jama'a gaskiya dole fa kowane mutumin kirki ya dinga yaban dukkan sahabbai kuma ba hali na kirki bane wai mutum musulmi ajishi yana sukan sayyidina Umar duk soyayyar da kake wa iyalan Annabi ahlul baiti karka soki Abubakar da Umaru karka soki Usmanu karka soki dukkan sahabbai gaba daya koyarwanmu na ahlus sunnati duk sahabban annabi mu girmama su mu so su domin sun fi iyayenmu iyayenmu ma ba za mu yadda a dinga su kansu ana zagin su ba saboda ka karka yadda wani ya dinga zagin sahabbai ka biye masa ko ka yadda balle ma ka ji dadi mu girmama dukkan sahabbai wato Umar dan Khattab abubuwa da yawa sun faru waɗanda suna nan sun zama darussa har tashin kiyama ga al'umma sahabban nan sun fi mu tsoron Allah sun fi mu sanin Allah sun fi mu son annabi da sanin wane ne manzon Allah wata ran Umar dan Khattab da daddare yana tafiya a garin Madina sai ya wuce wani anguwa a anguwan zai wuce sai ga alaman wani gida ana masha a gidan yaje buga kofa aka ki budewa ya buga aka ki budewa to katangar gidan bata da tsawo Umar dan Khattabu ba sai ya haura ta katanga ya shiga ba da ya shiga ya tarar da wanda yake ciki ga abin nan da Allah ya hana a shaga shi a kusa da shi sannan an san shi bai da iyali ga kuma wata a kusa da shi Umar ya ce ai Allah ba zai maka sutura ba yanzu a garin nan ya zama ana aikata wannan badala ina sarki jagora yanzu kai ka dauka da ka kulle kofa kake budewa shi kenan abin zai wuce ba za a gane ba Umar ya ce yanzu in gari ya waye za mu yi maka hukunci za mu kama ka da laifuka kamar haka na farko shi ne mun kama ka da laifin ga abin da kake aikata ga wani abin sha wanda kuma abin yana gurbatar da hankali sannan na biyu za mu kama ka da laifin mun tarar da kai da wata kuma mun san cewa ba kanuwarka ba ce ba uwarka ba ce ba yarka ba ce ba gwaggonka ba ne ba kuma iyalinka ba ne don baka da iyali sai sahabin ya ce to idan ka da safi Allah kai mu da safi amirul mu'minin ji sahabin ya ce sarki mu'minin Allah kai mu gari da waye in za ka yi min hukuncin a tara mutane ya ce amma bari in gaya maka sarki mu'minin kafin ka tuhume ni da laifi biyu gobe a wajen da za a yi mini hukunci to ni fa ina tuhumanka da laifuka guda uku sai ce ni din yace eh kware da gaske sai Umar yace wani laifuka kake tuhuma na da shi sai yace Allah ya ce a alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha mu'minai duk gidan da ba naku ba to kar ku shiga sai kun kwankwasa kun nemi izinin shiga an ce ku shiga kafin ku shiga to da ka kwankwasa na ce ka shigo Umar ya ce ba ka ce in shigo ba yace to kaga laifi ɗaya kenan laifi na biyu da ka tashi shigo maimakon ka karya kofa sai ka hauro ta katanga kuma Allah ya hana shiga gida ta katanga wa'atul buyuta min abwabiha Allah ya ce in za ku shiga gidaje ku shiga ta kofa ba wai ku dinga haura katanga ba kai ne shi ka yadda Umar ya ce na yadda sai ya ce Umaru laifi na uku shine Allah ya hana tajassusu bin kwakwafin laifin mutane haramun ne a addini yanzu waye ce ka hauro ka katanga ka zo kana bin kwakwafin sai da ka sama mini laifi abin da na karanta shi daidai Allah ya sa mu yi tarayya da ku cikin lada Allah ka tsare mu ka raba mu da hasada mun tuba ka yafe mana laifukan mu ka sa mu cika da imani ya Allah ka ba mu albarka mu zamo mun makwabci annabi Muhammadu ka kashe mu cikin son annabi kamar yadda muna so ka raya mu ya Allah muna roko cikin kaunan annabi da girmama annabi da iyalan gidansa gaba ɗaya da sahabbansa Allah ka tsare mu da mutuncin mu Allah ka tsare mana mutuncin mu ka ba mu alkhairi duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratik mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa jalla wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.